بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a wannan yammaci na ranar Asabar wanda shine yammaci 6 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 16 ga watan Maris shekara miladiya ta 2024 daga wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab wanda aka san da suna dandali da kenan tudun wadan Zaria a Nigeria inda muke tafsiri na Al-Qur'ani mai girma za mu tashi a farkon suratu Abasa wa Tawalla saboda haka wannan zai zama darasi na daya kenan insha Allah cikin darussa na tafsirin suratu Abasa Allah rama zai karanta mana wannan sura mai albarka insha Allah bismillah a'udhu billahi minash
shaytanir rajim من أمره ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي ثمرة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نقطة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وربا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. Wannan sura mai albarka sunanta kenan suratu Abasa, ana ce mata kuma suratu Ibnu Ummi Maktum ko suratul A'ma ko suratul Saha ko kuma suratu As-Safara, waɗannan duka sunayenta ne wajen guda biyar, amma dai tafi shahara da suratu Abasa wanda ita ce kalma ta farko ta zo a cikinta. Wannan sura a cikin jerin giyar suran Al-Qur'ani a Mushaful Uthman, Mushaful Uthmani ita ce sura ta 80, sannan kuma a tartibin saukarsu daga Allah Ubangiji Maɗaukin Sarki ita ce sura ta 24 da ta sauka kafin hijira, ta sauka bayan suratu wan najmi idha hawa, ta kuma sauka kafin suratu suratul qadr, inna anzalna fi laylatil qadr. Sura ce makkiya da ittifaqin malaman tarihi da malaman tafsiri, ma'ana ta sauka kafin hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama, kuma ita ce farkon awsatul mufassal. Mun ji a baya cewa al mufassal iri uku ne, akwai tiwal, akwai awsat, ko kuma qisar. Surori waɗanda ake yawan gajejerun surori kala uku ne, akwai gajeru masu tsawo, akwai gajeru matsakaita, akwai gajeru ƴan ƙanana. To ita tana cikin surori gajeru matsakaita, ita ce kuma farko al-safinsu. Sannan adadin ayoyinta ko dai 42 ko kuma da ɗaya, gwargwadon irin ƙirgen aya. Akwai mutanen ƙasar Kufa da Makka, wato ƙurra'u mutanen Madina da Makka, da mutanen wato Iraki, Kufa da Basara, duka suna kirga ayoyinta 42 ne, yayin da su kuma ƙurra'u na ƙasar Sham su kuma su kirga ayoyinta 41. Maudu'in da wannan sura take magana a kan shi shine tana ba da labarin tsarin wahayi da Allah Maɗaukin Sarki yake yi, da kuma abin da ya faru na ƙissa mashahuriya wadda ta ci sunan suran, wato ƙissa Ibnu Ummi Maktumin, wanda yazo yana so yi magana da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Ya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shagaltu da kokarin da yake na gamsar da wasu manyan Qurayshawa, kuma yana ganin alamar akwai haske a cikin kokarin nasa. Daidai wannan lokaci sai wannan makaho yazo, shi kuma ya nuna yana son lalle yanzu yi magana da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama. A duk lokacin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ji daɗi a ransa ba, har aka ga fuskarsa ta nuna alamar ya ji takaici ko ya murtike fuska. Ga sanadiyar haka Allah Maɗaukin Sarki ya saukar da wannan sura yana mishi tankiya akan cewa ba abin da ya dace ya yi kenan ba. Wannan sura baya ga haka tana nuna ɗabi'ar yadda Allah Maɗaukin Sarki ya tsara a isar da saƙonsa, ambaton Allah, kalla innaha tazkira da aka ce, wato su ayoyin Alƙur'ani abin wa'azi ne, abin da Allah yake so a yi da su kenan. Kuma aka ambaci irin yanayinsu yadda aka rubuta su a cikin Lauhul Mahfuz, mala'iku masu tsarki suke zuwa su ɗebo, waɗanda suke masu ƙarfi da amana, sannan su kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shi kuma ya isar da shi zuwa ga bayin Allah, mutane da aljanu a ko'ina suke. Sannan kuma surar ta yi magana a kan tabbatar da aqidar cewa Allah shine mahalicci kuma shine abun bauta kuma shi ya halitta, inda ta yi bayani akan qutilal insanu ma akfara min ayyi shay'in khalaqa zuwa ƙarshen wannan gaba. Sannan kuma kamar mafi yawan surorin Makka, ita ma ta yi magana akan tashin alkiyama, fa idza ja'atis saha, wannan batu ne game da tashin alkiyama da sauran abubuwan da za su faru a cikinta. Al-Imam Ibn Kathir yana cewa, yace malaman tafsiri dukkaninsu, zakara ghairu wahidin min ahli tafsir, yace malaman tafsiri da yawa sun ambaci cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yukhatibu yawman ba'ada uzama'i Quraysh. Wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana magana da wasu cikin manyan Quraishawa, wa qattami'a fi islami, kuma ya sa guri yana fatan in Allah ya so wannan babban kafiri ya fara nuna alamar zai gamsu da musulunci. Fa bainama huwa yukhatibuhu id aqbala ibn ummi maktum. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin magana da wannan kafirin, ya kusa gamsar da shi, sai ga Abdullahi dan ummi maktum shi kuma ya taho. Wa kana mimman aslama qadiman. Ibn Kasirin yace yana cikin wanda suka musulunta tuntuni, yana daga cikin wato as-sabiqun al-awwal. Yace faja'ala yas'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an shay'in wa yulihu alayhi, sai yana tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wani abu, kuma yana ce wajen tambayar wa wadda nabi sallallahu alaihi wasallama law kana kaffa sa'atahu tilka liyatamakkana min mukhatabati ar-rajul. Shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fata a cikin ransa, ina ma da wannan mutumi da yazo da ya dan yi hakuri har a gama magana da wancan. Wannan shine abin da ya faru. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya dan nuna bacin ransa, fuskarsa ta murtike, sai Allah ya masa wannan tankiyar. Wannan abin da Ibn Kasirin ya ambata kenan. Idan muka koma cikin littafai da suka ruwaito labarin, zamu ga labari ne mashuhuri, an ruwaito shi ta hanyoyi da dama. Amma bari mu taƙaita akan hanyoyi guda uku waɗanda aka ruwaito. Akwai riwayar al-Imamu Tirmidhi da Abu Ya'la a cikin musnadinsa, haka nan Imam Malik a cikin Muwatta, haka nan Abu Abdullahi al-Hakim al-Naysaburi da Ibn Hibbana da kuma al-Imamu Ibn Jarir al-Tabari. Waɗannan duka sun ruwaito daga Aisha ta hanyar Urwatu dan Zubair. Akwai kuma wata riwaya har ila yau ita ma daga Aisha ce, amma ta hanyar Masruq Ibn al-Ajda. Wannan kuma tana cikin littafin al-Mu'jam al-Awsat da Imam al-Hafiz Abu al-Qasim al-Tabarani. Duk waɗannan malamai suka ruwaito cewa Urwatu dan Zubair, Allah ya ƙara masa yarda, yana cewa daga gwaggwansa Aisha radiyallahu anha tana cewa unzirat abasa wa tawalla ibn ummi maktum. An saukar da surar abasa wa tawalla ne game da al'amarin ibn ummi maktum. Tace ata ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, wannan bawan Allah ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Fa ja'ala yaqulu, sai yana ta cewa arshidni, ka shiryatar da ni, ka nuna mana hanya. Qalat Aisha take cewa wa inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min uzama'il mushrikin, akwai wani cikin manyan kafirai tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Faja'ala nabi sallallahu alaihi wasallama yu'ridu anhu, sai annabi ya dinga kautar da kai daga shi wannan makahu. Wa yuqbilu 'ala al-akhir, yana fuskantar shi wancan kafiri. Wa yaqulu la, yana ce masa atara bima aqulu ba'san, yanzu wannan bayanin da nake kawowa labarin lahira din nan cewa a kadaita Allah, kana ganin magana ce mai matsala? Annabi yana ga wannan kafiri. Fa yaqulu la, kafirin yana cewa gaskiya ni ban ga wani abu na matsala a cikin wannan ba. Kaga alama ya fara karkatowa kamar zai musulunta. Fa fi hadha nazalat abasa wa tawalla, Aisha take cewa a wannan ne aka saukar da suratu Abasa. Wannan kokarin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na ya gama da wancan da ya fara magana da shi, kuma wanda ake sa ran in an yi da shi ya musulunta kafin ya zo kan wannan wanda ya riga ya musulunta, kuma ba da shi aka fara magana ba. Riwaya ta biyu wadda ke cikin littafin tafsiri na Ibn Jarir da kuma tafsiri na Ibn Mardawiya, wanda Suyuti ma ya kawo ta a cikin Abdurul Mansur, haka na Ibn Kathirin a cikin tafsirinsa da wasunsu, ita kuma daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa da shi da mahaifinsa, yake cewa bainama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yunaji Utba ibn Rabi'a wa Aba Jahl ibn Hisham wa Al-Abbas ibn Abdul Muttalib wa kana yatasadda lahum kathiran. Watarana maiki tsira da insha Allah su tabbata a gare shi, yana tattaunawa da waɗannan manya-manyan mutane, daga cikin su akwai kasir gumin kafirin nan Utba dan Rabi'a da wani babban kafirin wanda ba za ka cewa shine shugaban kafiran Makka gaba daya, shine Abu Jahl ibn Hisham da kuma Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu, lokacin bai musulunta ba, baffa manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama. Ma a mai riwaya Ibn Abbas yace wa kana yatasadda lahum kathiran, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yawaita tare waɗannan mutane yana gabatar musu da musulunci saboda ganin girman su a cikin al'umma ganin cewa idan sun musulunta ba su kadai za a rabauta da musuluncin su ba kowa zai rabauta tare da waɗanda suke kewaye da shi iyalansa yaran shi ƴan fadar shi ƴan social media din shi duk wani wanda yake tare da shi kuma gane tunda manyan ƴan siyasa ne manyan masu fada a jini manyan attajirai ne saboda haka in suka karba kaga kowa zai shiga kamar yadda wani babban dan siyasa yayi da campaign zuwa wata jam'iyya zaka ga shi da dukkan al'umma da ke goyon bayan shi sun koma wannan jam'iyyar to annabi yana kallon fa'idar haka sai yake ta yawan tare su yana musu magana waja'ala alaihim an yu'minu yana nuna musu cewa lallai fa su yi kokari su rabauta da imani faja'ala abdullahi yastaqri'u an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shi ko Abdullahi dan gidan Ummu Maktumin yana ta kokarin neman fatawa a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kokarin dole annabi ya karanta mai wata aya ayata min alqurani wa qala ya rasulullah allimni mimma allamaka allah yana cewa ya manzon Allah ka sanashe ni daga abinda Allah ya sanashe ka fa a'rada anhu rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kauda kai daga barin wannan bawa falamma qada rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi ya gama gabatar da wannan wa'azi nashi ga waɗannan manyan kafirai da amminsa wanda daga baya shi ya musulunta wa akhadha yanqalibu ila ali ya kama hanya zai koma gida wurin iyalansa amsakallahu ba'da basari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga baya gani sosai idan shi yana mishi dindimi thumma khafaqa bi ra'si hay dinga girgiza kansa kamar alama yana jin ciwon kai ko wata damuwa thumma anzalallahu abasa wa tawalla sannan sai Allah ya saukar mishi da suratu abasa riwaya ce mai tsawo daga nan sai ya je ya tafi gurin shi ibnu ummi maktumin ya same shi ya bashi hakuri yace menene bukatarka fadi bukatarka in biya maka daga nan aka ce falamma nazala fihi akramahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa kallamahu nabi ya girmama wannan mutumi ya je ci gaba da girmama shi yana ce mishi ma hajatuka meye bukatarka hal turidu min shay'in akwai abin da kake bukata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga nan sai ya dinga ce mishi ya kai wanda Allah na ya zarge ni game da al'amarinsa nabi yana girmama shi sosai saboda wannan ayoyi da suka sauka to riwaya ta uku ita ce riwayar wato da tazo a cikin littafin al-mujamul awsat ha ila yau na tabarani wanda ita ma ta zo da irin wannan siga cewa kamar yadda wato Anas ya ruwaito afwan kamar yadda Abu Umama al-Bahili ya ruwaito cewa aqbala ibnu ummi maktumin wa huwa alladhi unzilat fihi abasa wa tawalla yace ibnu ummi maktumin ya zo wata rana sai ya tsaya yace shine wanda aka saukar da abasa wa tawalla a kansa inda shi Abu Umama yana so ya bada wani labari ne daban amma sai da ya ambaci cewa shine mutumin da aka saukar da suratu abasa a kansa wa kana rajulan min quraishin ba quraishi ne ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa kala yace ya rasulullah ya manzon Allah bi abi anta wa ummi ina baka fansar uwata da ubana ana kamata rani kad kabirat sin yace ya manzo Allah kana ganin dai shekaru sun mun yawa wa raqqa adri kashina yayi rauni wa zahabat wa zahaba basri kuma gani na ya tafi bana gani wali qa'idun la yulawimuni qiyadata iyaya ina da wani dan jagora wanda bana jin dadin jagorancin da yake mini makahu da dan jagora dama sai dai hakuri da jura ko fa hal tajiduni rukhsatan usalli fi baiti salawati ita ya manzon Allah ko za a samu mini wani sauki in dinga zama a gida ina sallah ba tare da na zo masallaci ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce mishi hal tasma'ul mu'adhdhina shin kana jin ladan in ya kira sallah kana jin shi qala na'am yace kwarai kuwa qala ma ajidu laka rukhsatan to yace ban san wani sauki da zan maka ba in dai kana jin kiran sallah to ka taho masallaci a shahid a cikin wannan hadisin shine farkon shi da yace wa ka huwa alladhi unzilat fihi abasa wa tawalla shi aka saukar da abasa wa tawalla a kansa to ana ta cewa ibnu ummi maktumin ya da kyau mu dan tsaya mu waiwayi wayyaye asalin sunan shi yake dan gidan Ummu Maktum, ana danganta shi ne zuwa ga mahaifiyarsa. Sunan shi an sha bamban tsakanin malamai, kamar yadda al-Imamu Az-Zahabi ya ambata a cikin Siru Alamin Nubala, yace mukhtalafun fi ismi, an yi sabani game da sunansa. Wasu ce sunan shi Amr, wasu ce sunan shi Abdullah. Mutanen Madina suke cewa sunan shi Abdullahi, mutanen ƙasar Sham su kuma suna kiran shi da suna Amr. Zaka ga saboda labarin na mutanen Madina ya fi shahara, mutane sun fi sanin ana ce mishi Abdullahi ibn Ummi Maktum. Yana daga cikin kabilar Siru Quraishawa. Ita Ummu Maktum din sunan mahaifiyarsa ne, sunanta Atika bintu Amir bin Makhzum, ya kabilar Banu Makhzum, kabilar su wato Shu'ba bin nan Mughith bin Shu'ba. Da haka sunan shi, sunan baban shi Qais ibn Za'ida. Kenan za a iya cewa Amru ko Abdullahi ibn Qais ibn Za'ida, kuma dan uwan Khadija ne radiyallahu anha. Baban shi din nan mai suna Qais ibn Za'ida kanin mahaifiyar Khadija ne, saboda haka shi da Khadija ƴaƴan kawunnai ne, wato ƴaƴan dan namiji da dan mace ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun ji cewa ya kasance yana girmama shi sosai. Daga cikin girmama da Annabi yake mishi sallallahu alaihi wasallama, har yakan bashi ya zama wakilin sa a Madina in zai tafi jihadi. Yayi mai haka kamar su biyu, sai dai malamai sun yi sabani game da ayyana wani yaki. Wasu malamai sun ambaci cewa yakin Tabuka ne, amma kuma ya shahara a labarin yakin Tabuka cewa Sayyidina Ali shine halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakin Tabuka. Wallahu alam. Wasu suka ce taujihin shine shi Sayyidina Ali shine halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin gidansa. Annabi ya ban mishi dakon iyalansa ne. Shi kuma Ibn Maktum, Annabi ya ban mishi dakon jama'ar gari. Wasu suka ce Ibn Maktum an bar shi ne a matsayin limami mai yin sallah, shi kuma Sayyidina Ali a matsayin mai yin jagoranci na administration da raba gaddamomi da sauransu. Don haka har ya zo ma cewa, kamar yadda yake cikin Musannad Abdurrazzaq, cewa shi yake yin limancin juma'a shi Ibn Maktum, sanda Annabi ya wannan tafiya. Kuma har in zai sallar juma'a baya hawa mumbari, saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ya zo yin huduba sai ya tsaya a gefe da mumbarin, ya sanya mumbarin a hagunsa, ya tsaya a ta daman mumbarin. Haka yake hudubarsa ta juma'a. Kaga wannan yana karfafa cewa shi aikinsa shine bayar da sallah. Shi kuma Sayyidina Ali kula da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma kula da sauran al'amura na yau da kullum. Dayan yakin kuma shi ma an yi sabani wajen ayyana shi. Wannan bawan Allah, akwai ayar da ta sauka game da al'amarinsa, kamar yadda yake bada labari. Yana cikin Sahih Bukhari da Sunan Abi Dawud da sauransu, cewa ayar da ke cikin suratul Nisa'i, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayru ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al mujahidina 'ala al qa'idina daraja wa kullan wa'ada Allahu al husna wa faddalallahu al mujahidina ala al-qa'idina ajran 'azima. Allah yace la yastawil qa'iduna min al-mu'minina, wadanda suke zama a gida ba sa zuwa jihadi ba za su daidai da su da wal mujahiduna fi sabilillah, da masu zuwa jihadi ba. Ya tabbata cewa da haka aka saukar da ayar la yastawil qa'iduna min al-mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah, zuwa karshen ta. Masu zama a gida muminai ba za su taɓa zama ɗaya da muminai masu tafiya jihadi ba. Allah ya ce ya fifita masu zuwa jihadi da dukiyarsu da jikinsu akan muminai masu zaman gida, amma dukansu Allah ya musu alƙawarin aljanna. Allah ya sake mai da cewa kai na fifita fa waɗanda suke fita, ko an je aljanna sun fi sauran. Da aka saukar da wannan ayar a haka, sai Ibn Maktum sai ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya manzo Allah, mu muna cikin masu zama a gida ba ma zuwa jihadi, amma kuma muna da uzuri sananne cewa ba ma gani ne. Aka ce nan da nan sai ga Jibrilu ya zo da wancan close din cikon aya. Aka ce a saƙata ghayru ulil darari, aka yi mai wannan uzurin cewa banda masu matsaloli, guragu da makafi da marasa lafiya da sauransu. Nan take aka zo da wannan ɓangaren na ayar, da ba a saukar da shi ba. Da aya an saukar da ta ne la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna, sai aka zo aka ƙara da ghayru ulil darari. Ina fata mun gane, kuna daga cikin falalarsa. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya shi ladani da shi da Bilalu sune ladanai a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aho kuma Sa'adul Qarat akwai kuma Abu Mahdhura shi kuma shine ladani a Makka shi Abu Mahdhura Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisin Bukhari cewa ku ci ku sha da azumi kenan hatta ya azina ibn ummi maktum har sai dan gidan ummi maktum ya kira sallah kiran sallah na biyu kenan da asubahi in kun ji Bilal na kiran sallah kar ku damu da kiran sallah Bilal shi yana kira ne da daddare shi kuma ummi maktum baya kiran sallah har sai alfijir ya keto ya wannan ya daga cikin falalar shahi da yau cewa ya kasance mai kiran sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga dai an yi mishi uzuri cewa baya cikin waɗanda jihadi ya haukan su amma bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ji kuma cewa gara dai ya tafi jihadin domin an yi mishi rukhsa ne abinda aka maka rukhsa kuma zaka iya daukan azima zaka iya daukan mai wahala kaman shan azumi ne ga mara lafiya da matafiyi sassauci ne amma idan kai matafiyi ne kaji zaka iya yin azumin zaka iya riko da wannan azimar kuma kafu wanda ya sha ruwan falala ta fuskar riko da azimar to haka wanda aka mishi sassauci kai je jihadi in yaga zai iya yana da damar ya dauki azima ya je to sai ya dauki azima yace gara dai in dinga zuwa sai yace to in za a tafi ni a dinga bani tuta ina rike ta tutan musulmai ni zai rike ce kun ga saboda ni bana gani ba zan gudu ba dan yana daga cikin faduwa a yaki a ce wanda ke rike da tuta ya gudu zaka in ma za a kashe shi zama shine last person da za a kashe yace sai kuma kusa waje aluni baina saffaini kusa ni tsakanin sahunku guda biyu saboda kada za ta fi jihadi sai zama shine mai rike tutan musulmi sai kuma a sa mai sulke mai kyau kariya ga jikinsa Anas dan Malik yana bada labari kamar yadda al-Imam al-Waqidi ya ruwaito kamar yadda yake cikin kuma tarikhul Islam al-Imam al-Zahabi cewa na gan shi ranan Qadisiyya sanye da wannan sulken yana rike da takobin yana rike da wato wannan tuta Qadisiyya wata malhama ce wani gagarumin yaki ne cikin yakokin da musulmai suka yi a zamanin Sayyidina Umar dan Khattab an yi shi a watan Shawwal na shekara ta 15 bayan hijira kuma musulmai sun yi nasara da kashin jagorancin komandan su Sa'd dan Abi Waqqas su kuma kafirai a Rumawa suna karkashin jagorancin Hurmuz go da kuma Dhulhajib ko Dhulhajaba da kuma Galinius wanda aka kashe shi Hurmuz din suka tarwatse suna da sojoji sama da mutum 170 yayin da sojojin musulmai ba su wuce su 14,000 ba kuma suna da giwaye a cikin rundunar su kamar guda 2,000 waɗanda su kadai suna firgita ma da wakan musulmai amma dai Allah madaukakin sarki ya ba musulmai nasara a kansu to yana cikin waɗanda suka je wannan jihadin kuma wannan jihadin aka ji masa raunin da yin shahada sai dai an yi sabani shin anan ya rasu ko ko an dawo da shi Madina a matsayin mara lafiya da jini a jikinsa da sara a jikinsa ya rasu daga baya a takaice ne a shahidi ne ya san fallan shahada sakamakon mutuwar da ya a wannan yaki na Qadisiyya to Allah ya gafarta mishi Allah ya mai rahama wannan shine sahabi ibnu ummi maktumin Allah ya kara masa yadda bari mu bashi haka ko kai zama tarihi bara ba ibnu maktumin haka ba mu shiga cikin sura Allah madaukakin sarki yace abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَذَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعُهُ الذِّكْرَى Allah ya ce abasa wa tawalla ya turbina fuska wa tawalla kuma ya juya baya an ja'ahu al-a'ma dan makahu ya zo masa وَمَا يُدْرِيكَ kuma me ya sanar sheka la'allahu yazzakka watakila ya tsarkaka aw yazzakkaru ko ya tuna ambatan da ake masa na Allah fatanfa'ahu dhikra wannan wa'azi da kai masa yayi masa amfani Allah madaukakin sarki ya fara wannan sura da wani salo na tausasawa duk da an zo da yanayi da nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa abin da yayi da ba haka yayi ba amma ba a mai zargi na kai tsaye ko zargi da za a yi amfani da lafuzza masu kaushi ba me kuma a ce abasta wa tawallaita ka turbine fuska ka juya baya ba a ce mu shaka ba sai aka amfani da damirul ghaiba damirul ga'ib yafi sauki wajen wannan magana fiye da damirul mukhatab wanda a cikin shi akwai tsanantawa a cikin shi akwai abin da zai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji ba dadi kamar sai aka ce mishi abasa wa tawalla ya juya baya ya turbine fuska ya juya baya kamar labarin wani mutum ne can daban da baya wannan talfifi ne da kuma saukarawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah yake ci mishi a roje afallahu anka lima azinta lahu hatta yatabayyana lakal ladina sadaku wa ta'lamu al-kadhibina lokacin da aka yakin badar da aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zabi game da kuri a kashe su gaba daya ko a kona su a cikin daji ko kuma a ce su a rubuta musu fansa su kawo kuri musulmi su samu kuri sai ya zabi wannan ta karshen mai sauki ita ce wato shawara sayyidina Abubakar sai Allah kuma ya zama a cikin hikimar sa ba wannan shawara ya so manzo Allah ya zaba ba ya so manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zabi shawara sayyidina Umar wanda tace a kashe su gaba daya sai Allah ya ce mishi an yafe maka kafin a fada mai laifin aka ce an yafe maka amma me yasa ka ba su wannan damar ai da ka bari har a gane kaza da kaza da kaza Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yana mishi irin wannan magana cikin saukakawa da tausasawa da girmamawa lafazin abasa daga al-ubus ne abasa ya abisu ubusan ma'anar shi taqattaba wajhuhu fuskar mutum ta turbine irin mutum ya bata rai a gajijiyoyin fuskar shi abin nan wato goshin shi ya takure ko idan shi sun fuffuto ko alamar je yayi fushi ya turbine fuska ko ya bata rai shine ma'anar abasa ya bata rai kamar da Allah yake fara waje summa abasa wa basar summa adbara wastakbar kamar irin kuma inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira ay yawman dhata absin wata rana wadda tashin hankalinta zai rikirkita fusakun mutane Allah yace abasa wa tawalla watawalli shine juya baya to nan ana nufin juya baya ne ga ma'ana ba juya baya a zahiri ba ma'ana wannan wajen shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka faɗa ya bata fuskar shi ta murtike kuma ya juya ya shagaltu saboda kwadayinsa na ganin ya isar da sako zuwa ga waɗancan mutanen ko wancan mutumin da ya musulunta malaman tafsiri sun yi sabani wajen ayyana wane ne mutum mun ji a wata riwaya an ce Utba ne da Abu Jahal da kuma Al-Abbas radiyallahu anhu Al-Abbas a wata riwaya kuma an kawo su mutane waɗanda ba wannan ba sannan akwai malaman tafsiri kamar Ibn al-Arabi al-Maliki da al-Imam Abu Abdullah al-Qurtubi su sun jahiltan ma da duk wanda ya ce waɗannan saboda shi al-Qurtubi ya tafi zuwa ga cewa ai wannan abin ma ya faru ne a Madina wanda kuma wannan yana daga cikin kurakuran da malamai suka kirga mushi Allah ya gafarta masa cewa ai a Madina aka faru da ya faru da aka bai da za a ce waɗancan mutanen ne wanda ba su taɓa zuwa Madina ba shi kuma lokacin Ibn Maktumin yana Madina saboda ai yayi hijira da wuri surar dai makkiya ce da a ce surar madaniya ce to da wannan taujihin sai ya karbu Ibn Maktumin yayi hijira tabbas da wuri an ce a wata riwaya ana ganin sun iso ma Madina tare da Mus'ab dan Umair wanda ya riga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama isowa a kuma abu mafi nisa na labarin hijirarsa ya iso Madina a makon da aka yi yakin Badar ana cikin murnan cin nasarar yakin Badar ya iso kaga kenan shekara ta biyu bayan hijira wannan shine aqsa mudda to amma dai suran da ittifaqin malamai kamar da muka faɗa tun farko sura ce makkiya saboda haka wannan taujihi na al-Imam Abu Abdullah al-Qurtubi da shi da Ibn al-Arabi ba zai karbu ba wallahu a'lam saboda haka sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yana kokarin ya jiyar da waɗannan kafirai a kalmar da za su amshi musulunci a daidai lokacin sai shi kuma ga Ibn Maktumin a wata riwaya aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ishara ga mai ga dan jagoran cewa ku dan jira ni wannan kaga shi Ibn Maktumin ai makaho ne bai gana abin da yake dan haka aka yi ma ainihin wato wanda yake jansa alama cewa dan jira ni in karasa shi kuma makawan sai ya turo dan jagoran cewa mu je ni yanzu nan nake so ne magana da shi sai annabi ya irin kai isa ba za ku yi hakuri ba zai faɗa da baki ba fuskar shi ta nuna alama haka fuskar shi ta nuna alama yana nuna kai amma wannan ai rashin hakuri ne ko in ka kalla da kyau manzo Allah bai musu laifi ba ka kalla da kyau jama'a annabi bai musu laifi ba a ka'idar rayuwa, wato ka zo ka tarar da ni ina magana da wani, kai kana son magana da ni, ai ladabi ne ka jira in ga magana da shi. In kuma har ka kutsa na ce maka habawa ne, dan jira mu gama mana, da ni da kai wa za a kalla matsayin da yake kyauta ba, kai da ka kutso. Amma saboda Allah yana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kamala, sai da mushi aka zarga cewa da biya kam, saboda a matsayin sa na mafificin halitta ana so ya bada misali mafi kyau na hakuri da dattaku da kawaici da ihtimalil adha ko da an cutar da shi, shi sa aka zarge shi. Saboda haka zaka ga Al-Qurtubi da yazo nan sai yake cewa malaman mu suna cewa ma fa'alahu ibn ummi maktumin kana min su'il adabi, abinda ibn maktumin yayi fa rashin kyan ladabi ne, law kana aliman bi anna nabiy sallallahu alaihi wasallama mashghulan bi ghairi, indai har ya san cewa annabi ya shagaltu da magana da wani, amma da haka ya matsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har ya kai shi ga ya sa annabi fuskar shi ta nuna alamar damuwa, kuma har ya kai ga Allah ya zarge shi akan wannan, yace to ibn maktumi shine bai kyauta ba ta masani, dan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kariya fa, yace wannan su'ul adabi ne, indai har ya sani, yace musamman kuma saboda ana fatan waɗancan su musulunta, yace to amma watakila Allah ya zarge shi ne saboda bi an la tankasira qulubul fuqara'i, saboda kada a karye zakatan talakawa, awliya yali alama annal mu'mina al faqira khairun min al gani, ko dan asan cewa mu'mini talaka yafi alheri fiye da wancan mawadacin, ko kuma dan asan cewa wanda yake musulmi yafi cancantan a saurare shi fiye da wanda yake ba musulmi a lokaci, yace watakila saboda haka ne yace kawo taujihat. Saboda haka malamai suka yi wannan magana, suka ce in ka kalli irin wannan da kuma ire-iren su wasu wurare da Allah madaukakin sarki yayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tankiya akan wani abu da yayi, za ka ga cewa abin yana komawa ne zuwa ga tarbiyyar da Allah yake masa dan ya ci gaba da zama akan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan kar a samu kowace irin kofa komai kankantatta da za a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wani hali wanda za a ce to tare yake bai cika goma ba, a shi ya cika goma, ya ma wuce goma, ina fata mun gane cewa da yake dan adam tare yake bai cika goma to banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kaga da Allah ya ce mishi wala tadrina allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, ta cikin suratul an'am ko tadrina wajha wala ta'budu aynaka anhum, Allah ya ce a wannan ta cikin kafi kenan ko na bar ki ta ayin me wancan wala tadri alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabikum min shay wa ma hisabika alayhim min shay wa tadrunu fa takuna min adh-dhalimin, Allah yace kar ka dinga koran waɗanda suke so su zauna da safiya ko da maraice a cikin masallaci suna kiran Allah ubangijin su, suna yaba masa, suna addu'a, suna tasbihi, suna zikiri, Allah ya karshe ce mishi kar ka je ka kore su ka zama daga cikin wato azzalimai, waɗannan talakawa kenan ahlus suffa, wanda shi ibn maktub din yana cikin su, su miqdadu suna cikin su, su ibn mas'udin suna cikin su, waɗanda sanda aka dawo Madina aka yi hijira ba su da gida, ba su da abin da za su kama haya, ba su da komai, ba su da kowa, wani rigar jikin shi ce kawai tsira da ita, irin Mus'ab dan Umayr, da aka zo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san inda zai saka su, da aka gina masallacin shi ginin nan na farko da aka yi, sai ya ce to su koma ta barin yamma ƙarshen masallaci, haka gashi nan sa'ada ta kunkunan sa wajen su daga kwana waje, a lokacin ma rufin masallacin ma bai kai wajen, an bar wasu mitoci haka babu rufi, saboda kan ana ruwa yana zuba cikin masallacin, anan suke kwana masu kuɗi da masu abinci suna zuwa, sai sir aka rataye wata igiya, sai a dinga rataye nonan da biro a wajen, shi suke dan dauka suna kalaci, in wani kuma ya samu a gidansu sai ya zo ya gayyace su, sai su je sai samu abin kalaci a gidansa ko abincin dare, ko kuma ya dauki mutum daya ko biyu ya tafi da su, wani kuma ya dauko ya kawo musu, ko an kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya samu ya ci sai ya kira su su zo su tare, ko kuma ya ba su abin da ya saura, da haka suke rayuwa. Amma Allah ya ce mishi kar ka kore su, a wani waje kuma a cikin kafi Allah ya ce mishi wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wa taba hawa wa kana amruhu furta, Allah ya ce kar ka dinga hakuri ka haƙurƙurtar da kanka ka zauna tare da waɗanda suke ambaton Allah safiya da maraice wanda suke neman fuskar Allah kar ka dinga kautar da idanunka daga barinsu kar ka dinga biye ma ƙalƙalan duniya ka biye wa ƴan duniya sallallahu alaihi wasallama yake fifita waɗannan talakawa yake jawo su ajjuka saboda wannan umarni na Allah madaukakin sarki to irin haka Allah madaukakin sarki yake mishi irin wannan umarnin dan nuna fifiko na mutanen da suka anshi addinin sa na mutanen da suka bi shi dan kuma nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tarbiyyar da Allah yake so ya samu ta kamala to haka kan kalli sauran annabawa da irin abinda suka yi Allah yayi musu tankiya zaka ga inda gama garin mutane ne su suka yi wannan abu to abin ma ayaba musu kalla annabi Yunusa da yayi wa'azi babu wanda ya bi hankalin shi ya tashi ya furgita ya tsorata cewa kar abu halakar da waɗannan kafirai fa a halakar da shi sai ya ga cewa to dai cigaba barbata lokaci a wannan wajen to bari ya fita ya tafi wani gari ya je ya wa'azi hala a samu wasu su wa'azantu to wannan fitar da ya ba tare da umarnin Allah ba shine kawai abin da ya dade fi shine Allah ya jarabce shi da kifi haɗe shi kaga wato kai wa'azi anan ba a ji ba kace bari je can in yi ai ba laifi bane a asali to amma matsayin shi na manzo dole sai ya jira sakon Allah game da haka kalla annabi Musa alaihi salam da aka tambaye shi aka ce wane ne yafi kowa ilimi sai ya kalli shi manzo ne wanda Allah ke magana da shi da yake Allah bai riga ya ayyana mishi cewa yafi kowa ilimi ba amma sai kafa hujja da cewa to tunda Allah yana magana da shi babu shakka shi yafi kowa ilimi sai ya ce ni yafi kowa ilimi sai Allah mai wahayi ce a kai kuskure Musa ko wani bawa na da yake da ilimin da ba baka ba ka tafi ka je gunshe koya maka wannan fa shine abin da ya samu na abin nan na tangarda to haka dinga kalli annabawa da irin abin da suka yi wanda Allah madauki sarki yana musu cewa ba haka ya kamata su yi ba sai wani abu ne da bai dace da makamin su ba kalli annabi Yusuf a sako kawa ya bayar cewa a ulkurni inda rabbik idan ka je gun wannan sarki ka faɗa mai cewa ina nan ina zaman reman an aje ni a gidan yari ba abin hukunci ba a ji tsoron Allah abin hukunci na a sallame ni shine wannan Allah ya ce fa an samu shaytanu zikra rabbi falabisa fi sirri fi zinni bil asli kamar yanzu ya ce mutum yana gidan yari bisa laifin da bai yi ba bisa zalunci kawai ya ce a je a gaya wa gwamna ko ya nemi lauya ya rubuta ya je complain ya kai petition gurin alkali ko gurin CJ ko gurin waye kaga ba laifi yayi ba ya nemi yancin shi ne haƙƙin sa ne ya binciki halin da yake ciki amma matsayin shi na annabin Allah manzo to wannan bai dace da muƙamin shi ba saboda annabawa su misali ne na ƙimma wajen nagarta kuma ababen koyi wasu malamai kuma suka ce saboda kada wannan ya zama abun koyi domin duka abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata abun koyi ya zama a samu wani yanayi da wani zamani wanda malamai za su dinga fifita ƴan duniya da wanda ba su da imani akan almajirai da dalibai da ustazai da talakawa da masu zuwa sallah masallacin su wanda kuma gashi duk da haka an samu yanayin irin haka yanzu akwai malamai da dama wanda zaka ga masu kuɗi da attajirai da ƴan boko sun zo sun kewaye su sun kori ustazai saboda ustazai ba su da komai sai na cin tambaya da zuwa koyon karatu go malami ne da daliban shi yana ta karantar da su a ta karantar da su har sai Allah ya ba shi shahara to yana samun shaharar nan da yan siyasa da masu kuɗi da sarakuna da manyan gari yanzu suna da bukata a cikin shaharar sa suna so a gansu kusa da shi saboda mutane su dauka mutanen kirki ne su in sun yi takara a jefa musu in sun wuce a ce ai almajiran wane ne suna neman sharafin wannan babban malami sai su zo sai su kewaye shi a hankali hankali tunda za su dinga ba da kyauta da sadaka in zai aurar da ya su kawo kudade su yi kaza su yi kaza su kai shi umara su kai shi aikin haji in bai da lafiya su kai shi India in bai da mota su saya mishi a fashe masallacin sa a masa babba nan da nan ga nan babban mutum to waɗannan sai su wayi gari su suke da kalma duk abin da za a yi na shawara da su za a yi duk abin da za a yi na magana da su za a yi in ƴaƴan shi ne suka taso su za a ba su aura in waliyi ake nema su za a ce su ne waliyai usabe kuma ya ayyuha nasiri su koma gefe ba haka bane sai ka sa ta korafi a gefe sa mallam ya yadda mu yanzu ai mallam ya riga ya zama babban mutum sai ustazu ma yanzu yana san ganin mallam a hana shi masu kudin nan in ba sa'a yayi ba sai canza mai salon da'awar shi sanda mai kalankanta shi a dinga da mashi algata malam abu kamar da yake bai dace ba yanzu an wuce wannan zamanin yanzu ba haka yake yi ba kaza kaza har su shiga da shi wata kungiya ma ta bata bai sani ba dan haka yana faruwa za ka dole usare su dinga kiyayewa Allah ya ce ne wasbir nafsaka ma'allabina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi wadannan kolayen almajiran da kake ganin su ga sunan bujibuji amma dai sun dage wajen koyon karatu sune asalin abokan harkarka sune za su yi dakon karatunka su za su gaji iliminka su za su ambace ka har aji labarinka ana faɗa tarihi cewa malam abin nan mutumin Misr din nan Al-Lays ibn Sa'ad al-Misri aka ce tsantsan karatu yafi Maliku lakinna tullabahu lam yadhkuru cewa amma daliban shi basu ambace shi ba shi ko Maliku daliban shi suka ambace shi suka bazu duniya Iraki Maghrib kasan Masar da nan Madina suka yi ta bada labarin ilimin shi har kowa ya ji labarin sa saboda shi wancan bai samu halin zama ya girka dalibai irin yanda Maliku ya girka ba sakamakon attajiri ne dan kasuwa ne shi kanshi da kuma rashin samun dalibai masu wafa'i irin da Maliku almuhim shine wannan gaba tana nuna mana cewa akwai darasi mai girma da ya kamata malamai da masu wa'azi su dauka game da hakuri da daliban su hakuri da masu rauni cikin musulmai hakuri da abokan tafiyar su ba a ce ka saurari manya ko sarakuna ko masu kudi ko masu fada aji ba amma dai su san cewa waɗanda ake yi din nan tare da su tun kafin a samu komai tun ba a da masallaci tun ba a kai ko ina ba bai kamata dan an samu arziki a wadar da su bai kamata ba kisa Allah ya ba mu labari game da annabi Nuhu inda yake cewa wa ma ana bi taridil mu'minina me ya faru bayan mutanen shi sun ce wa ma naraka tabaka illal ladina hum araziluna badiyur ra'i araziluna badiyur ra'i ba ma ganin wanda suka bi ka illa makaskanta ƴan kauye waɗanda ba su san abin da ake ciki ba da zaka ba tunna mamalabi ya ce waɗannan usaran da kake ta ganin su ba basiboko ba ba su san abin da duniya take ciki ba duk waɗannan retire injiniyoyi nan da tsofin sojoji su za su su dinga nuna mutane cewa ka a bima usaran nan ba su da hankali ba san inda duniya ta sa gaba ba su suka san inda duniya ta sa gaba to kuma harka ai ta lahira ce ba ta duniya ba ce idan ba harkar duniya to sai a kawo ku gaba ku doka san duniya amma harkar ilimi da harkar addini harkar lahira ce saboda ka wannan usaran nan ba su san duniya ba su suka fuskanta da ita na fata muna garewa saboda haka ya kamata a dauki wannan a matsayin babban darasi cewa masu rauni da masu kokarin karatu da waɗanda ba su da ƙarfin mulki to su yafi kamata a dage wajen mu'amala da su a harkar ilimi kuma dama a sunnar rayuwa su ne masu saurin karɓar gaskiya kamar yadda ya zo a cikin kissan nan ta Abu Sufyana da Hiraqal ya mai tambaya wanda ke cikin Bukhari da ya ce masa suwa suke bin Muhammadu masu kudi ko talakawa ya ce talakawa su ne kan gaba wajen musulunta talakawa bayi wanda ba su da kudi su ne suka musulunta da wuri waɗanda suka musulunta ba talakawan ba kaɗan ne irin Sayyidina Abubakar su ma kuma za ka ga ba irin waɗannan jabberawan masu kudin ba ne masu kudi ne masu tausayi masu kudi ne masu dattaku masu kudi ne masu sanin ya kamata ba a rasa su duk waɗancan kafiran kuwa su Utuba ɗin can su Abu Jahali su Abu Lahabi za ka ga ai masu kudi ne kuma marasa kirki ko mun gane su ne dama waɗanda ba sa musulunta kwata-kwata ko kuma ba sa musulunta sai sun ga haza sai sun ga cewa bala'i ya kai bala'i kamar Abu Sufyana sai da ya ga cewa babu wani sauran mafita sannan ya musulunta Allah ya kyauta lafazin a'ma da aka ce an ja'ahul a'ma wasu suna karanta da an da madda sai zama ma'anarta a an ja'ahul a'ma sai zama akwai alhamza ta istifhami kenan a an ja'ahul a'ma kamar da ake karanta al kana zamali ai a an kana zamali wa bani wasu masu kira'a suna karanta shi da an ja'ahul a'ma saboda makaho wai ya zo mai ne ya bata rai to lafazin al'a'ma shine makaho wanda baya gani kuma yanzu wannan na halaccin a ambaci mutum da wani abu da ke tare da shi na kasa da nufin bayyanawa ba da nufin cin fuska ko gulma ko izgili ko renin hankali ba, inda nufin bayani ne to babu laifi. Yanzu mutum an bi sanin shi da sala gurgu, to shikenan sunan shi sala gurgu, haka za a fara ko ranar auren shi, ko a ce an daura auren shema'u da sala gurgu, da sala gurgu ya yi ba komai. Ba dole sai an gane asalin salan nan meye, Salihu ne ko Salila ba, babu komai, inda shi ne ya yi. Haka in mutum yana da wani abin nan a ce wane gajere, kowa ne dogo, kowa ne kurma, duk waɗannan ahohi ne, wato na ƙasa ce, amma za a iya faɗa don ta'arifi kamar yadda Qur'ani ya faɗa. Amma babu kyau a faɗi mutum da aibatawa ko da muzantawa ko da gulma ko da ƙasƙantar da halittarsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kutane cewa Aisha radiyallahu anha, kamar da hadisi yake tabbataccen hadisi, Annabi sallallahu alaihi wasallama Aisha ta kalle shi kawai ta ce mishi, take cewa hasbuka min safiya, sai ta yi haka da hannunta, wai turidu kasira, ce wai ni na rasa mai ka gani abun wannan yar gajeran irin kishi irin na mata. Sai Annabi ya ce mata, kin faɗi kalmar da muninta da ƙazantarta da warin zunubinta, da za a tsoma ta a cikin teku da ya ta mai da shi duka kamar ruwan kwata. Safiya, matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ta fuskanci dama wannan abin nan ɗin adawa a cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kusan kowannensu sun yi ma junansu mata ne ɗabi'a, su ce ba ka raba su da ita. Amma dai almuhim, ko da a tsakankanin kishiyoyi ne, ko a tsakankanin abokai ne, ko a cikin jama'a ne, ka faɗi mutum da wata halitta ta shi wadda take matsayin aibu don ka aibanta shi, wannan saɓan Allah ne, kuma mummunan sabo kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana. Amma da nufin inkiya ko bayanin halin da yake ciki ko bayyana shi yadda za a gane shi, to wannan duka babu laifi. Al-Imam An-Nawawi ya kawo su a cikin Al-Adhkar da cikin Riyadus Salihin, a inda ya togaciyar abubuwan da ba a kallon su a matsayin giba ko ɓatanci ga mutum, shine ligar da ta'rif, dan bayani game da mutum a ce wannan gajeran ko dogon ko mai ƙinan nan ko mai takushashen hanci ko mai ido ɗaya ko makamancin haka. Duk in an faɗa haka da nufin ta'rifi, babu laifi. To kuma Allah ya san zuciyar kowa, ko mai kai a zuciyarka Allah ya sani. Ya lamu khaynatul a'yun wa ma tukhfi sudur, saboda haka jama'a sai mu kiyaye kar mu dinga aibata junanmu. Shine zaka waye gari ayyukanka na lada, a kwashe su tsaf, a baiwa wasu lahiya lau su ci su tafi aljanna, kai kuma ka zama cikin mukhlisun. Wannan azumin da kake yi kana yin shi da ikhlasi, kana yin shi dan Allah, kana yin shi dan ka samu a tsira a wajen Allah. Imagine a ce wani yana can yana zaune, kawai za a dauki wannan azumin a bashi, kai kuma a baka haka nan fanko, za ka kai kanka asara. Allah ya kyauta. To ina ganin bari mu saurara nan ko, saboda kure lokaci, sai Allah ya kai mu darasi nan gaba insha Allah. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله